إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور مهدفاتها، فإن كل مهدفة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talibai, wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba 8 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447, wanda ya daidai da 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke nan ba 39 Yakubu Avenue, daura daga Ladima Road, Angwari, Nijar, Kaduna, a wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Alƙur'ani na wannan wata mai albarka a jerin majalisin tafsirinmu na wannan shekara. Wannan shi ne majalisi na 10, inda muka kwana a sura ta 3 a jerin gwanon surorin Alƙur'ani, suratu Ali Imran. Mun kwana a jiya a kan aya ta 56. A yau da izinin Allah za mu tashi a kan aya ta 57, inda Allah maɗaukaki yake cewa:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ammal ladina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
الله سبحانه وتعالى باين ياي بياني نركو نعذاب دولا قنشي واللي تبتت دشي قواعد سكا كافرتي والنبي إيسى دم مريم daga cikin Yahudawa a cikin Banu Isra'ila kuma suka yin imani da shi suka ƙaryata shi suka yi yunkurin kashe shi Allah sai ya ce zai musu azaba mai tsanani a duniya shine zai wulakanta su zai tozarta su a duniya sannan kuma zai tozarta su a lahira shine Allah kuma zai karfafa waɗanda suka yi imani da Annabi Isa dan Maryam sune al-hawariyuna sahabban sa kenan Allah madaukaki ya ce wa ammal ladina amanu kaga waɗanda suka yi imani da Annabi Isa dan Maryam suka yadda da shi a matsayin manzon Allah kuma suka yadda da shi a matsayin bawan Allah kuma manzo ne na Allah ba Allah bane shi kuma ba dan Allah bane shi wa amilus salihat kuma suka yi nagartaccen aiki fayuwaffihim ujurahum Allah zai cika musu ladadin su ladan imani da Allah dai kenan lada na aiki nagartacce biyu kenan Allah zai cika musu duniya da kuma lahira والله لا يحب الظالمين الله بايا سن الظالمين بايا تبقى ونر الظالمين أما الدنيا ذاك هي سام مسلمين مؤمنين أما كمين سن الظالمين أما الله بايا تبقى ونر الظالمين مي أجي نبي دا الظالمين شيني متمن دا يزالين شكنسا ko kuma ana amfani da shi a zalunci wani to dukkan waɗannan guda biyun Allah baya taba kaunan su baya taba shi yasa yace la yuhibbu baya taba kaunar az-zalimina duk mai zalunci idan aka yi zalunci ka gani kana da daman da zaka kauba ka kauba kana daga cikin wanda Allah baya kaunan ka aka yi amfani da kai aka zalunci wani kana daga cikin wanda Allah baya kaunanta a matsayinka na ma'aikaci ko mai siyar da kaya a zo a siya kaya a hannunka wani ya ce to da Allah nawa zan rubuta zai ce da Allah rubuta min miliyan goma kuma alhali kayan miliyan biyar aka siya kaga ka yi taimako an yi zalunci kenan ko ko kuma ka ce ni bari in baka abin nan receipt din kawai open one kaje ka sa abin da kaga dama kai taimako akan zalunci manzo Allah ce unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaka wa dan uwanka musulmi azzalimi da wanda aka zalunta sahabbai abin sai ya daure musu kai qalu sai suka ce kaifa nunsuruhu zalim nansuruhu zalim ya za mu taimake shi shi azzalimin sai manzo Allah ce anta mna'ahu ka hana shi zalunci ka taimake shi to wannan aya daga cikin fiqhunta yana tabbatar da aqidan ahlus sunnati wal jamaa akan imani saboda aqidan ahlus sunnati wal jamaa al imanu i'tiqadul qalb wa qawlul lisan wal amalu bil arkan shine kudiri a zuciya furuci da baki gaskatawa da gaban jikinka shi sa Allah ce wa ammal ladina amanu kaga waɗanda suka yi imani sai ce wa amilus salihati kaga aiki yana daga cikin ne imani sabanin murji'awa sun cire aiki daga imani saboda haka ba sai kana aiki nagartattu bane ka zama mumini su a wurin su inda ka ce ka yarda da Allah ɗaya ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi cika makon annabawa ka yarda da shi ko baka sallah ko baka azumi ko baka zakka ko da baka aikin haji kai mumini ne a wurin su kuma imaninka irin na sayyidina Abubakar, kuma imaninka irin na annabi Ibrahim, kai bugu da ƙari suka ce imaninka ma irin imanin mala'ika Jibril. To kaga wannan magana ai ba gaskiya bane, wannan aqida ce ta murji'awa. To wannan yana tabbatar da Allah yana ƙarfafa mu'minai kamar yadda yake wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyama. Allah zai sanya waɗanda suka bi ka saman waɗanda suka kafirce maka, suka kiyarda da kai, suka yi yunkurin kashe ka, suka kulla maka sharri har zuwa ranar tashin alkiyama. Kenan Allah yana ba wanda ya yi imani da annabin Allah nasara sama da wanda bai imani da shi ba. Saboda haka ne Allah ce wala yansurannallahu man yansuru, wallahi Allah zai taimaki wanda ke taimakawa addininsa. Sai ya zo da nunu tawkid as-saqila, sai ce innallaha laqawiyyun azizun, sai ya zo da nunu tawkid as-saqila, sa'annan kuma ya zo da lamul qasmi, sai ya ce wallahi innallaha laqawiyyun, wallahi Allah mai tsananin ƙarfi ne, al-aziz kuma mabuwayi ne. Bi ma'ana ƙarfinsa na buwaya ne, babu wani abin da ya buwayi Allah. Malaman tauhidi suka ce in ka ga sunayen Allah an jera su guda biyu zuwa sama, kamar yadda Sheikh Salih bin Usaymin ya kawo shi a cikin al-qawa'idul muzla fi asma'illahi wa sifatihi al-ula, wanda asalin wannan ka'ida Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ambace shi a cikin littafinsa al-Fawa'id, sannan kuma ya zo a cikin Bada'i'ul Fawa'id. Haka kuma Shaykhul Islam Ibn Taymiyya ya ambace wannan ka'ida. Asma'ullahi ta'ala ita ce ka'ida ta uku a cikin Qawa'idul Musla. Ya ce asma'ullahi ta'ala in dallat 'ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur. Sunayen Allah idan suka yi nuni akan siffa muta'addi wanda ɗaya na shiga cikin ɗaya, to ta kunshi al'amura guda uku. Na farko thubutu zalika al-ism lillahi azza wa jal, tabbatar da wannan sunan ga Allah mai girma da buwaya. Na biyu thubutu zalika siffa allati tadammanaha lillahi azza wa jal, tabbatar da wannan siffar sunan ga Allah madaukaki. Na uku thubutu hukmuha wa muqtabaha, yana tabbatar da hukuncin wannan sunan da abin da ya kunsa Allah na hukunci a kansa. Da wannan ka'idar ne suka tabbatar da ƙarshen ayar da ke cikin suratul ma'ida da ya saukar a kan wato fashi da makami da wasu daga cikin mutanen Uraina da suka yi hadisin Anas ibn Malik wanda Imam al-Bukhari ya rawaito a sahihinsa. Sun zo garin Madina suna aman jini, cuta wanda wasu malamai suka ce ciwon hanta ne ya kama su. Sai manzon Allah ya ce a kai su wajen baitul mali su sha nonon raƙumi da fitsarin raƙumi. In raƙumi ya tashi yin fitsari, sai su tari fitsarin da nonon, sai a gwamutsa shi sai su sha. Da suka yi lafiya sai suka kashe makiyayin dabbobin, sai suka gudu da dabbobin. Kaga sun yi ne kenan fashi da makami. Sai manzon Allah ya ce abi sahunsu, aka bi su sai gab da azahar wajajen sha biyu aka kama su, sai aka shigo da su garin Madina. Da aka shigo da su garin Madina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanke hannunsu ta dama da ƙafarsu ta hagu a fasa idanuwansu, aka bar su jini na zuba. Sai suna cewa ya Rasulullah ajisna, ya ma'aikin Allah a agaza mana da ruwa. Sahabbai sun zo za su ba su ruwa, manzo Allah ce ka a ba su. Suna ta kuka har jinin ya gama tsiyayewa, suna neman ruwa su sha, manzon Allah ya hana, sai suka mutu. Suna mutuwa sai Allah ya saukar da ayar nan na cikin suratul ma'ida, innama jazaa'ul ladina yu'aribuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqaddaru aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardh dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم wannan kaida ita ce ta nuna wannan hukuncin Allah ya ce innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah lallai sakamakon wanda suke yakan Allah kaga nan Allah suka yaka ai addinin Allah suka yaka ko saboda me kudin baitul mali ne wanda ya kwashi kudin baitul mali kudin wa ya kwaka Allah na addinin Allah ne saboda haka dukiyar baitul mali ne suka kwace suka gudu da shi shine Allah ya ce wa rasulahu da kuma manzansa sai ya ce wa yas'auna fil ardi fasada kuma suna taimakawa barna a doran kasa irin wannan bandits din da irin kidnappers din nan kaga hukuncin ya hau kansu suna taimakawa barna ne a doran kasa Allah sai ya ce an yuqtalu in an kama su a kashe su aw yusallabu ko kuma in an kashe su a tsire su aida a garin nan da wayenmu in aka kama barawo in za a kashe shi ai harbi yake mai ko sannan a daure shi cikin shi ai dalilin ke wajen kashe barayi ne nan ake kai su a daure su a sa abin nan kuma a harbi ara ganewa shine sai Allah ya ce aw yusallafu ko a tsire su a gicciye su dan an yi haka ake a daura mutum mutane su zo suna kallon shi kaga an wulakanta shi kenan aw tuqatta aydihim wa arjuluhum Allah ce ko a yanke hannayensu da kafafuwansu min khilafin a bambance dama da hagu sai ce aw yunfaw min al-ard ko a kore shi daga doran kasa shine exile a kore shi a haramta mai shiga wannan garin duk da ana yin wannan abu idan yaro ko wani matashi ya addabi mutane sai a ce exile an haramta mai zama a garin ko a kore shi kuma da ana yi mutanen gari ma ba sa abin nan ɗinka za ka ji an ce wani kaza ai kaza ne kowa ya kyamace shi sai Allah ce zalika lahum khizyun fi dunya hakan taɗewa ne gare su a duniya walahum fil akhirati azabun azim gare su in suka mutu a haka ba su tuba ba Allah ce suna da azaba mai girma ba yanzu Allah ya faɗi hukunci ba to bari mu ji me zai biyo baya sai ce illal ladina tabu banda wa'anda suka tuba min qabli an taqdiru alayhi kafin ku kama su suna barnan kidnappers ne sun dade sun shahara sun gawurta akan ni kuma sai ya gudu sai koma wata kasa ya tuba a wurin yana ta harkarsa kila ya zama ma ustazu kila ma wata rana ka gan shi ya hau mimbari yana innal hamdalillah kai kuma a matsayinka na jami'i na tsaro ko daman an sa ka kaje ka nemo shi wannan dokar Allah fa kenan ba na constitution ba sai Allah ya ce innal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhi banda wanda suka tuba kafin ku kama shi wanda aka kama shi yana harkan kashe shi za a yi amma wanda ya tuba kafin ku kama shi lokacin da kuka zo ya riga ma ya daina wannan harkan ya yanke alaka da wannan ya koma wata kasa ko ya koma wani gari ya zama mutumin kirki yana sana'arsa sai Allah ce fa'lamu annallaha ghafurun rahimun ku sani cewa Allah mai yawan gafara ne mai jin kai saboda haka wannan ayat wa'annan sunayen guda biyu sai ya nuna laifin ya faɗi akan sa Allah ce kakku mai hukunci yanzu ba ga irin su turji ba kaga ba karamin barna yayi wa al'umma ba ko to yanzu da za a ce misali ya tuba tubarsa ta inganta ya gudu ya bar Najeriya ya koma Niger ko ya koma Chad ko ya koma Sudan ko ya koma Kwatano ya koma ya samu wani malami a wurin yana ta karatu ya zama har ya zama ɗalibin ilimi har ya zo ya zama malami wata rana ka zo wuce aka gan shi ka ce ai ga wannan din nan Allah ce to ko ka kama shi ba hukunci Allah ya yafe mai sauran in ya je gaban Allah sa warware da mutane kaga Allah ke Allah ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ka gaya wa bayina inji Allah wanda suka yi wa kawukan su barna wanda yake kashe mutane waye cuta ya cuci kansa kuma ya cuci wannan al'umman ko sai Allah ce la taqnatu min rahmatillah, kar ku ɗebe tsammani daga samun rahmar Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yana gafarta zunubi rankata kaddinta, in dai ka tuba ka cika sharuɗan tuba Allah zai karba. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah shi ne yawan gafara ne mai jin kai. Suka ce to wannan ayat da wannan ka'idar ta nuna hukuncin ya fada akan wannan mutum. Mace ce misali an same ta tana zina hatta haihu, matan aure ce kila sun rabu da miji, kuma aka zo aka ga tana wani harka hatta zo ta haihu, an san kuma ba ɗanta ba da ciki ta fito daga gidan mijinta ba, kila bayan wani shekara bakwai da sauransu. Kuma kaga a dokar musulunci jefe ta za a yi ko? To lokacin da aka zo za a jefe ta sai ta gudu, ba kama ta ba ai ko? Ta koma wani waje ta gyara alaƙarta da Ubangiji, ta ci gaba da ibada. Daga baya kuka zo kuka kama ta, kuka ga ta zama mutuniyar kirki. Allah ce wannan jifar ta faɗa a kanta, shikenan, tunda ta riga ta tsufa tsakaninta da Allah. To wannan shine doka. To Allah maɗaukaki a wannan gabar kaga yana ƙarfafa wa mu'minai waɗanda suka yi imani da Annabi Isa ɗan Maryam, suka ƙarfafa shi, su ne hawariyawa. Allah maɗaukaki ya ce zai cika musu ladadakinsu, ya'ani a duniya da lahira. Shi sa wancan hawariyu wanda Annabi Isa ya ce masa waye zai fito a sa masa kamanni na Banu Isra'ila su kashe shi, ni da shi a aljanna muna tare. Wannan matashin ya miƙe, sai da Annabi Isa ɗan Maryam ya yi wannan tambayar sau uku, sannan ya ce to kai ne, ya ba shi rigansa ya sa, sannan kuma siffansa ya zo. Yahudawa su suka ba da location cewa yana cikin gida. Aka zo aka zage gidan sama da mutane 10,000. To kaga yana zai gudu. To amma da yake Allah Allah ne ko? Sai Allah ya ɗauke shi sai ya bar su a nan. Su kuma suka yi tunanin shi ɗin ne, tunda sun ga siffan Annabi Isa suka kashe shi, shi ne Allah cewa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi, Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare sa. Sai Allah maɗaukaki ya ce wannan bayanin da ka ji da ni kuma yanzu nake mana bayanin nan, yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani da kuma al'ummansa, yace zalika natluhu alayka, wannan shine muke karantawa a gare ka. Minal ayat, na ayoyi na Ubangiji, wa dhikril hakim, da kuma ambato na Qur'ani wanda yake cike da hikima, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayani akan Annabi Isa ɗan Maryam, akan al'amarinsa. Abun ban mamaki shine yace zalika Isa ibn Maryam, wannan bayanin da kaji shine bayanin Annabi Isa ɗan Maryam, qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun, maganar da aka yi akan sa magana ce ta gaskiya, wanda shi Yahudawa da Nasara suke tantama a cikinsa. Allah maɗaukaki sai ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin, bayuwa ga Allah a ce ya rikida. Subhana, sarki ya tabbata ga Allah a ce Allah na da ɗa. Idza qada amran, duk lokacin da Allah ya hukunta al'amari, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, Allah yana cewa al'amarin ne kasance sai ya kasance. Saboda haka Annabi Isa ɗan Maryam al'amarinsa abun ban mamaki ne, kuma ba shaɗi faɗi ba ne, muna gaya maka gaskiya ne labarin da muka baka a kansa. Saboda haka abinda Allah ya gaya wa manzon Allah yake gaya mana, wanda mu yanzu muke karanta a cikin Al-Qur'ani, gaskiya ne Allah ya faɗi, kuma ba wanda ya kai Allah gaskiya. Kuma Annabi Isa ɗan Maryam annabin Allah ne, kuma babarsa ita ce Maryam siddiqatun, kuma kana ya'kulani ta'am, da shi da ita suna cin abinci. To tunda da shi da ita suna cin abinci, ya za a yi su zama Allah? Ka san akwai wanda suke cewa ita ma kanta Maryamun Allah ce. Akwai kuma wanda suke gabatar da annabta gare ta ita ma, wanda suna fifita ta shine cocin da suke kira Saint Mary, wanda Ummu Salama da Ummu Habiba sun ga wannan cocin a Habasha lokacin da suka gudu da tsanani, ya yi musu tsanani a garin Makka. Manzo Allah ce su gudu Habasha don a samu mafaka. Lokacin da Manzo Allah yake gargara ta mutuwa, yana ƙarƙashin wuya da kirjin nana Aishatu ta riƙe shi a haka, ya suma da ya farfado daga suman, sai ya ji su suna bayani akan cocin da suka gani a nan Habasha da ake kira Saint Mary, shine a Larabci suke ce mata Mariya. Sai ya ce wannan mutanen su ne mafi sharrin mutane. Iza mata fihim rajulun salihun banau ala kabrihi masjida. In mutumin kirki ya mutu a cikinsu, sai su gina masallaci a kansa. Sai ce ala, ku saurara. La'anatullahi ala al-yahudi wa an-nasara. Tsinuwar Allah ta tabbata ga Yahudawa da Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Sun riƙi kaburrukan annabawansu abun bauta. Wannan ruwayar Bukhari da Muslim kenan. Ruwayar Imam Ahmad yace wa salihihim masajid. Da mutanen kirki a cikinsu in sun mutu sai su gina wurin bauta a kan kabarinsa. Sai nana Aishatu ta ce yuhadhiru ma sana'u. Manzon Allah yana tsawatarwa al'ummansa kada su yi abinda Yahudawa da Nasara suka yi. Duk malami idan ya mutu aka sa kabarinsa a masallaci, to wannan alama cewa an yi kamaiceceniya da Yahudawa da Nasara. Wanda suka yi haka, tsinuwar Allah ta tabbata a kansu. Kai ma in ka je wajen ka zauna ko ka shiga, tsinuwar Allah za ta hau kanka. Saboda haka ne nan shi ta ce yana hana al'ummansa kar su yi abinda Yahudawa da Nasara suka yi a kan kabarrukan annabawansu. Sai Allah ya ce inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Lallai siffar annabi Isa a wurin Allah kamar siffar annabi Adam. Khalaqahu min turabin. Shi annabi Adam, Allah ya halicce shi daga yumbu. Thumma qala lahu, sa'annan Allah ya ce masa kun fakana, shi ne fayakunu. Allah ce kasance sai ya zama mutum. Abinda ayar nan take nufi shi ne al-masal, anan ana nufin sifa. Inna masala Isa, ay inna sifata Isa inda Allahi ka sifati Adam. Abun mamaki shi ne siffar annabi Isa ɗan Maryam a wurin Allah kamar yadda Allah ya halicci annabi Adam ne. Allah ya halicci annabi Adam, in suna mamaki akan annabi Isa ko an haife shi ba uba, to annabi Adam ba uba ba uwa, Hawwa'u ba uwa akwai uba, to annabi Isa akwai uwa ba uba. Kaga duka wannan ai abun mamaki ne. In na annabi Isa ya zama abun mamaki, to fa min babi aula na annabi Adam ya zama abun mamaki, tunda shi daga ƙasa ne. Shi kuma wannan ya fito daga jiki ne aiko, to shi wannan ƙasa ce. Yubu lata aka cakuɗa guda uku, farar ƙasa da jar ƙasa da kuma baƙar ƙasa. Allah ya cakuɗa su da hannayensa guda biyu masu albarka, ya ƙira annabi Adam ya saƙa shi zira'i 60 ya busa masa rai. Wannan ƙasar sai aka sami fata, aka samu ƙashi, aka samu jijiyoyi, aka samu gashi, aka samu miyau, aka samu haƙora, aka samu kunnuwa da gangan jiki gaba gida. To shi ne Allah maɗaukaki ya ce in abun mamaki ne, to wannan shi ne ya kamata a ce abun mamaki. Siffar annabi Isa a wurin Allah kamar siffar annabi Adam ne. Saboda shi annabi Adam khalaqahu min turabin, Allah ya halicce shi daga turɓaya, daga ƙasa yumɓu Allah ya halicce shi. da kuma Allah ya tashi halittar annabi Adam sai ya halice shi ranar Juma'a. Ranar Juma'a ma bayan la'asar, bayan la'asar din ma kafin faduwar ranar. Ka ji wata hikima? To, don ka san har yanzu tagomashin halittar annabi Adam muke ci, sai Allah ya sa ya shigar da shi aljannar ranar Juma'a, sannan ya fitar da shi daga aljannar ne ranar Juma'a, ya sauke shi a wannan duniyar ranar Juma'a, sa'annan kuma ya kashe annabi Adam ranar Juma'a, sa'annan kuma a ranar Juma'a bayan la'asar kafin magariba Allah ya sanya mana lokaci sa'an da aka samu asalinmu shine annabi Adam. In kai addu'a a lokacin Allah na ne yana karba kai tsaye, shine wannan lokacin da aka halicci kakanmu annabi Adam. Sa'annan bayan haka Allah ya sanya tashin alkiyama, kasuwar duniyar za ta tashi ranar Juma'a. Sa'annan a ranar Juma'a kowa zai shiga aljanna. A ranar Juma'a ƴan wuta za su shiga wuta, Allah ka kiyashe mu. A ranar Juma'a har ila yau Allah ya sanya ana zuwa kasuwan aljanna, ana ziyartar juna duka a ranar Juma'a. Shine a ranar Juma'a Allah ya sanya kowane musulmi zai haɗu, za a haɗu maza za su haɗa a wannan farfajiyar kasuwar. Ba wani abu ake siya ba, at-ta'aruf ake, ana sanayya da juna. Ah, wane ina wane? Allah sarki, wane ai ba mu ganshi ba, shikenan. Yana ina? Sai ya ce yana aljanna. Ah, yana aljanna ai za a ganshi? Ah, yana wuta. To yana wuta, sai ya ce hal ina yake? Sai ya ce hal antum muttali'un? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim qalat allahi in kitka laturdini ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى فما نحن بمعذبين كاكا أنا نزيه ليقع في سي تي بي سي زكا أبو تيش جواني أنا وجا أنا قفش ينا لميديا سعبي عنما وأنكم يمتد شركة تشيكما أتفو شيد على الجنة كما دكا ونرانا ألا كما أهوت نرانا جمعا Allah ya tsara kowace juma'a a aljanna sai an kawata halittar ka ka koma kyakkyawa fiye da kyan da kake da shi. Duk juma'a ake kara reforming ɗinka. Kaga wannan ba karamin falala ba ce Allah ya yi wa ɗan adam. To shine Allah yake cewa siffar annabi Isa ɗan Maryam a gaban Allah, a wurin Allah, kamar siffar annabi Adam ne. Shi an halicce shi daga yunƙu, ba uba ba uwa. Shi ko annabi Adam an halitta, annabi Isa an haife shi da uwa ba uba, ita kuma Hawwa'u da uba ba uwa, ko? Saboda a jikin annabi Adam aka samar da ita, kaga da uba kenan ko, amma ba uwa kenan. Yanda Allah ya kazalika yakhluqu Allahu ma yasha, haka Allah yake halittan abinda ya ga dama. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. In Allah ya hukunta al'amari kaunan wa kadarin wa azalan ko dinan wa shar'an wa amran, yana ce mai kasance ne sai abin ya kasance. Shine Allah madaukaki ya tsara wannan bayani akan annabi Isa dan Maryam. Sai Allah ce al-haqqu min rabbi, wannan al'amari na annabi Isa dan Maryam cewa yana da uwa amma ba yi da uba. In ka jingina mai uba ka kare ta Allah, saboda Allah ya tabbatar Isa ibn Maryam ake ce mai. Kai kuma in ka ce yana da uba kaga ka kare ta Allah. Kaga nasara da suke jingina masa uba sun ce Yusuful Najjar huwa ab li Isa ibn Maryam, wai Joseph the carpenter is the father of Jesus, haka suka ce. To kaga yanzu sun kayyata abinda Allah ya faɗi kenan. To if Joseph the carpenter happens to be the father of Jesus, then why is she called the Virgin Mary? Me yasa ake ce mata Virgin Mary? Ai virgin ita ce wacce namiji bai taɓa kusantanta ba ko? To kaga ashe kenan ya nuna ba haka al'amarin yake ba. Ana ganewa? To shi ne Allah yake ƙaryata su a nan. Shi yasa Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa a ubbad al-masih lana su'alun نريد جوابه ممن وعاه اذا مات الاله بصنع قوم اماتوه فهل هذا اله تعالى الله عن افك النصارى سيسال كلهم عما افتراه yace a ubbadal masihi lana su'alu muna da tambaya da zamu yi wa wa'anda suke bautatawa annabi isa dan maryam nuridu jawabahu mimman wa'ahu muna son amsan sa ga duk wanda ya kiyaye wannan tambayar sai ce idza matal ilahu bi sun'i qaumin idan Allah ya mutu saboda aikin da wasu mutane suka yi amaduhum sun kashe shi fa hal hadha ilahu shin wannan ya tantance zama Allah sai ce ta'ala Allahu an ifkin nasara Allah ya girmama akan kage da nasara suka yi suka jingina wa Allah cewa wai Allah ya mutu ne saboda zunubanmu to idan Allah ya mutu waye ya rike duniyar kuma ko tunda Allah ya mutu sannan ya tashi a lokacin da ya mutu waye ya rike duniyar amma to sai Ibn Qayyim al-Jawziyya yace sun kashe shi fa hal hadha ilahu shin wannan ya tantance ake Allah ne sai ce ta'ala Allahu an ifkin nasara Allah ya girmama akan kage da nasara suka yi suka jingina wa Allah sai ce sayus'alu kulluhum amma aftarahu dukkan su sai an tsiye su an kirce su an tambaye su akan ƙaryan da suka yi suka jingina wa annabi Isa dan Maryam suka ce Allah ne suka ce dan Allah ne wannan yana daga cikin hadithin Bukhari da Muslim lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Hatib bin Abi Balta'a zuwa wurin Muqawqis malikul Iskandariya sarkin Misra garin Iskandariya Alexandria yace mai kaifal harbu bainakum wa bain Quraysh lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi leta ya kai mai sako akan tallata mai musulunci sai Muqawqis yake tambayan Hatib yace kaifal harbu bainakum wa bain Quraysh lokacin bayan Uhud ne sai ce yaya yaki yake gudana tsakaninku da Quraishawa sai Hatib bin Abi Balta'a yace masa al harbu bainana tijarun yaki tsakaninku da Quraishawa dan zabbani wannan su samu nasara wannan lokacin mu kuma mu samu nasara a kansu abinda yasa Hatib ya faɗa ka saboda an jama yin Uhud kaga sun samu nasara akan wa musulmai sai Muqawqis sai ce mai a waladu yace mai anabiyullahi yuzlam yanzu ka ce wannan annabin Allah ne kuma annabin Allah a samu nasara akan sa kaga yana so ya jefa mai ne shakku akan cewa in annabin Allah ne ai Allah ya kamata ya taimaka mai kada a samu nasara ko sai Hatib yace mai a waladullahi yuzlam tunda kai nasara ne ko to yanzu dan Allah Allah zai bar dan sa a kashe shi in wannan annabin sa ne ya bari an samu nasara to ai bai kamata ya bar a kashe dan sa ba ko sai ce anta hakimun jita min inda hakim kai kana da wayo ka zo daga wajen mai wayo to daga ciki sai ya bashi wannan sakonni guda biyu daga cikin sakonnin shine akwai kaswa wannan raqumin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akai mai kyauta sannan akwai mariyatul qibtiyya mariyatul qibtiyya yace akai wa manzon Allah bai wannan da dinga mai hidima manzon Allah ya bai da ita sadaka ta haifan masa Ibrahim ana ce mata ummul walad to kaga anan ai amsa ce daidai da shi da yace maka akan cewa annabi Isa dan Maryam Allah ne kaga to in ka musu tambaya sai ka ce to a Bible akwai Jesus guda takwas ko tara kuma kowanne daban da wancan wanne kuke nufi wanne kuke nufi saboda kowanne daban daban sannan kuma a ciki akwai tufka da warwara tunda a ciki an ce Joseph the carpenter was the father of Jesus shine baban annabi Isa dan Maryam to ya aka yi ta zama virgin Mary kuma kaga akwai tufka da warwara a cikin magana to ka san cewa wannan dan adam ne ya rubuta saboda dan adam ne in baya kan gaskiya zai faɗi ƙarya yanzu an jima ya manta kuma ya faɗi wani abin da ya ƙaryata wannan magana amma in mutum na yana kan gaskiya in yayi magana kokari haka zai maimaita wannan kalmar saboda gaskiya ce in yanzu ya faɗe ta an jima ka ƙara tambayar sa zai nana ta maka ita saboda gaskiya ce amma in ƙarya ce sai ya manta me ya faɗi da su sai ya canza ta an ka ƙara tambayan shi sai ya manta me ya fadi a karo na farko da na biyu sai ka samu maganar san akwai tikka da warwara wannan na warwara wannan wannan na warwara wannan to kaga shine Allah madaukaki ya fadi akan annabi Isa dan Maryam akan cewa siffansa maganar da Allah ya fadi akan sa alhaqqu min rabbi wannan gaskiya ne daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kada ka kuskura ka zama daga cikin waɗanda suke tantama suke shakka akan wannan bayani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada akan annabi Isa dan Maryam da kuma abinda banu Isra'ila suka yi da kuma abinda Yahudawa suka yi na makirci wajen kawar da annabi Isa dan Maryam wannan sai ya zama sunna ta makiya addinin Allah sai zama sunna ta masharranta duk wanda yake so ya bata ka a cikin al'umma to da wannan abin zai bata ka ko dai a hada ka da in garinku a sarki ne a hada ka da sarkin garinku in garinku gwamna ne a hada ka da ne gwamnan garinku in garinku ba gwamna ba sarki amma akwai masu kudi sai a hada ka fada da masu kudin garinku in kuwa ba masu kudi duk talakawa ne to sai a hada ka da talakawan a bata ka ta yanda kowa zai dinga jin haushinka amma ita gaskiya guda ɗaya ce duk ko ba jima ko ba dade in dai aka je aka dawo za a dawo kan gaskiya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan tauhidi Abu Dharr Jundub bin Junada Abu Dharr bin Giffar lokacin da ya shigo Makka daga Giffar yake Giffar kuma ɗan garin su Robert ne Amrobat ne duk wanda ya zo wucewa a garin sai sun tare ka sun kwace ma kaya to daga garin ya fito yana shigowa Makka sai aka ce mai akwai wani mutumi a garin nan yana raba mutane ya raba uba da ɗansa ya raba kani da wansa ya raba mata da miji ya raba kabila da kabilunsa kaga Annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura ka saurari wannan mutum Abu Dharr yake sai na shigo ɗakin Ka'aba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani yace na sa abu na toshe kunni na sai wani abu wajibul imani kenan sai ce kai fa mutum ne mai wayo zaka iya bambance ƙarya da gaskiya me yasa ba zaka saurari wannan mutumin ba yace sai na cire abin da na toshe kunni na da shi yace da na saurari bayanan Annabi Muhammad sai rufe in dai wannan mutumin ne da ake cewa to ai wannan maganar da yake faɗi ba ba wani ƙarya a cikinsa kawai sai ya musulunta ya yi kalman shahada sai ya ce wa manzo Allah ba kan gaskiya muke ba ka san yadda imani idan ya shiga zuciyar dan adam yake yi sai manzo Allah ya ce eh sai ya ce to gumakan nan yana maganar gumakan nan ne fa da ke cikin Ka'aba ba za a kauda su ba sai ya ga wasu ƴan mata suna riƙe da gunki ana irin yiwa ana tarairayin gurkin sai manzo Allah ya ce in lokaci bai yi ba kawai Abu Dharr ya kasa kudi sai ya barar da gunkin yana barar da gunkin gunkin ya fadi kawai sai ya rotsa sai ya rotse yana rotsewa ya kakkare sai matan suka yi ihu suka ce la ta wal uzza suka kira sunan allolinsu gumagiman gumakansu la ta da uzza wani mutumi na ganinsa kawai ya ɗauko sanda ram kawai sai wa Abu Dharr a nan sai ya kife kawai ya shune Abu Dharr na farfadowa ya ƙara ganin wasu sai ya kai hannu ya fice sai ya suka ƙara maka mai sanda ya sume yana farfadowa a na uku zai yunkura ya yi magana Abbas na wurin sai ya ce kai jama'a wannan mutumin fa daga Giffar yake kuma kun san mutanen Giffar in kuka kuskura kuka kashe wannan mutumin kun san mun kaɗe kun san kuma muna harkan kasuwanci muna wucewa ta ganinsu mu je shaf to in muka kashe wannan mutumin kun san to ba kasuwanci kuma kashinku ya bushe dan mutanen garin ba za su kyale ku ba za su ta kwace dukiyoyinku sai aka kyale Abu Dharr sai manzo Allah ce to zo da Allah dan sassauta yanzu tafi ka koma garinka kakka dawo sai ka ji sakona Abu Dharr ya wuce to tunda ya wuce dinga da'awa sai ne musulmantar da garin ranka sakkanta bai tsaya a Giffar ba sai da ya je Banu Salim makwabtansu su ma ya musuluntar da su ranka tsakaninsu lokacin da aka yi hijira sai ga tawaga suna zuwa Banu Gifar da Banu Salim manzon Allah ya ce ammal gifar ghafara Allah laha wa Banu Salim salama Allah manzon Allah ya musu addu'a mutum daya ya musuluntar da gari biyu saboda me imani yanda ya shiga zuciyarsa Allah ya sa mu dace har kuna mun yanayin lokaci za mu dasa aya a nan idan Allah ya raya mu zuwa gobe sai mu daura akan aya ta 60 insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum
salam wannan ne tambaya ce malam ina da mahaifiya da cibiya ba ta lafiya sosai wata rana tana iya yin azumi wata rana ba ta iyawa shin za a iya ciyarwa na wata ɗaya gaba ɗaya ko ko a duk ranar da ba ta yi ba shi ne za a ciyar
tsufar da take da shi idan tsufar ne ya sa ba ta iya yin azumi to musulunci ya sauke mata azumi shi ne faɗin Allah da ya ce wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa'anda suke yin azumin cikin wahala shine Abdullahi dan Abbas ya ce cewa ash-shaykh al-kabir al-fadi wal-ajuz shine dattijo wanda ya tsufa tukuttukum da kuma dattijuwa wanda ba su iya yin azumi sai a cikin jigata musulunci ya daga musu kafa za su ciyar a makwafan kowace rana kuma ba za su rama azumin ba wannan ya faru ga Anas dan Malik a shekarar da wato aka yi wata azumi guda 30 shi kuma ya manyanta baya iya yin azumi ya dinga ciyarwa bai ciyar ba sai a ranar azumi na 30 ya tara mudunnabi guda 30 ya bada a matsayin wato fidiya kamar yadda Allah madaukaki ya faɗi saboda ya yi rauni kuma Anas dan Malik manzon Allah ya masa addu'a na musamman ya ce Allah kai azurta shi da dukiya ka azurta shi da ƴaƴa ka yi mai albarka a cikin arzikinsa Anas dan Malik sai da ya haifi yara 150 saboda addu'an da manzon Allah ya masa ya haifi ƴaƴa 150 kuma gonarsa tana yana noman kayan gonarsa a shekara sau biyu duk wata shida zai nome wata shida kuma zai ƙara girban abin da ya shuka na
yawon da zai ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya
amin
malam ka yi nasiha ga matar da ta ce ta yi addu'a Allah kada ya ba mijinta nasara a nemansa saboda ya ƙara aure kuma ga shi da ya aure sai na ce ta musu daidai da yake ka yi nasiha a kan wannan matar ta ce mijinta kada Allah ya ba shi nasara a nemansa
wannan ai kishin mata ne kishin mata ne akwai wani dan uwa lokacin yana jami'a islamiyya ta Madina kuma matarsa ma alaranniya ce kuma a hannun shi ta haddace Qur'ani shi ma alaran mai lokacin da ya mata abokiyar zama sai da ce wannan Madinan ma ba dan Allah aka ji ba ki wannan kishi ne na ƴa mace saboda haka kai ka mata addu'a Allah ya shirye ta ka dinga cewa Allahumma hadi zawjati li ahsani al-akhlaq wal aqwal wal a'mal fa innahu la yahdiha li ahsaniha illa anta wasrif 'anha sayyi'aha la yasrif 'anha sayyi'aha illa anta ma'anar sa shine ya Allah ka shiryar da matata zuwa ga kyawawan dabi'u da mu'amala da zantuttuka ba wanda ya isa ya shirye da ita zuwa gare su in ba kai ba ka kauda mata da munanan ɗabi'u munanan zance ba wanda ya isa ya kauda mata shi in ba kai ba kazan Allah ya karba za ku zauna lafiya ita kuma nan gaba ma in kana tana mata za ka ji ta dawo za ka san cewa mata ne wato akwai kishi ya motso ne shi isa ta faɗa haka saboda haka ka dinga mata addu'a Allah ya shiryar da ita Allah ya gane da ita ita ma muna fatan Allah ya sa ta gane kai kuma Allah ya ƙara maka hakuri da ita eh saboda manzo Allah ce al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun وفي رواية أعظم أجرا من الذي لا يخالفهم ولا يجبر على أذاهم. هذا ما زال الله يجيب مؤمن اللي يجيب مؤاملة جمتاني سنة توتن سياسني أما بنونا مسياسني با كما يشو كما بيدينا مؤاملة دسو بينا حقوني دسو ya fa samun lada a wurin Allah akan wanda in an taba shi yace ni fa bana taba mutum amma duk wanda ya taba ni bani da mutunci sai na rama to manzo Allah ce wannan da yake hakurin an cutar da shi ya sani kuma bai nuna mu wanda ya cutar da shi cewa ya san cewa yana cutar da shi ba yayi hakuri ya kauda kai ya ci gaba da mu'amala da shi ya fa samun lada a wurin Allah akan wanda in an mai bayi da hakuri yace sai na rama ko sai na nuna mai ai ni ba na san yana cutar da ni to wanda ya ji ka samu tsada kai kuma mai kike nema a wurin Allah lada koko ka nuna cewa sai ka rama to lada kai hakuri akan wannan Allah ya shirye ta ya kara maka hakurin zama da ita dan
ka ce assalamu alaikum ma ta da ta shi akwai lokacin da jahannama za ta kare babu kowa a cikin ta
babu ita wannan aqida ce ta mu'tazila مؤتزل علي سكتي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب سكتي وانا مشيئة دن وقيلو كتندراء وتاذا تزو تسلوا الكبابيتا هكا ستكفو هجاد وانا آية كما باب وانا مغانا سبو ديا سابا ونسينا قرآن su kuma a maganar su akwai tifka da warwara tunda su ne suka ce in mutum ya mutu yana zina ko yana shan giya dan wuta ne har abada to ina magana har abada din a ciki tunda sun ce ne wutar za ta kau to in ta kau magana har abada kaga sun warware kansu da kansu ke wannan magana ce ta mu'tazila ka koma maqalatul islamiyyin na Abu Hassan al-Ash'ari zaka tanta kwatankwacin wannan magana a ciki yana musu raddi saboda ya shiga aqidar ya tuba ya gane to ya warware shubuhohin su to wannan maganan yana ciki wannan ba aqida bace ta Ahlus Sunna wal Jamaa na'am
yalla tabbata assalamu alaikum malam ina neman karin bayani akan bayanin da kai na sunan rawati ya ce mutum zai yi raka'a hudu da tahiyya tsakanin su da manzo to ya za a iya bambantawa tsakanin farilla da nafila kamar yadda malamin suke bayani
kai babu wani malami da ya yi wani bayanin cewa ba a yin haka kai ne dai naka tunanin amma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin nan Imam Ahmad ya rawaito sa Imam Abu Dawud ya rawaito sa Imam Tirmidhi ya rawaito sa Imam Ibn Majah ya rawaito sa Imam An-Nasa'i ya rawaito sa Bukhari ne da Muslim ba su rawaito sa ba akwai wata riwaya ma da ta zo daga gare su a sallan tarawih manzo Allah ya raka'a hudu yayi raka'a hudu yayi raka'a hudu dai da kasaba yi to manzo Allah ya yi ta a cikin sallan raka'a hudu a na tarawih hanna na Aisha ma take cewa la tasal an fulihinna wa husnihinna kai tambaya akan tsawon sallar da kuma kyawun ta yanda manzon Allah yayi yayi hudu ya sallame yayi hudu ya sallame sai uku shikenan an gama tarawih wannan ba kuma yayi ta a sallar gado wani yaji ya sadar kura a yawa yawa wannan yana gaya maka ne haka ne saboda mutane sai ka koya musu zaka dabbaka musu dan wani gano zai ce ka zo da sabon wani abu kuma a cikin tarawih ne manzo Allah ya haka to kaga in wani ya ce maka ba a yin nafila raka'a hudu shine zai kawo maka dalilin da ya hana amma saboda ga hadisai sun ingata manzo Allah ya yi in ya ce ma ba a yi sai kawo maka dalili Allah ya samu dace amma ana yi ba laifi bane in kuma kana son karin bayani ka koma wannan littafin da na ambata mana jiya bukuyatul mutafawwi fi salati at-tafawwi na doktor Umar Basmul malamin ajibi ne yana nan da rai yana jami'atu umul qura ya tattara duk wani hadisi da yayi maganar sallar nafila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ga baki ɗayanta ya tattaro ta a wannan littafin mujallaji ɗaya ne ana ganewa saboda haka mujallaji ɗaya ne ni ma lokacin da na samu littafin ne ta hannun doktor Abubakar Jumari na Zaria lokacin yana Madina yana zuwa kara lokacin ya dawo hutu ya zo da littafin muka yi photocopy to daga baya ni ma da naje Madina a Makka a cikin maktabatu Mu'adh bin Jabal naje sai na ga littafin shine sai ni ma na siya da photo copy nake da shi sannan sai na samu littafin sai na siya hannun wasu ƴan Sudan na siya littafin yana nan mujallabi guda daya in ma kana son shi zaka iya shiga Google sai ka rubuta sunan littafin ka sa PDF in dai akwai littafin zaka ganshi sai kai downloading din sa ka karanta shi a natsi zaka ga duk wannan bayanan da na maka yana cikin wannan littafin insha Allah
na'am assalamu alaikum malamin fatara sun ciya malamin
ya
ce babu wani malamin sunna da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai dawo ba na'am kenan dalibin malaman da suka faɗa kaza sai ce wa kenan an ce malaman ba ahli sunna
ba a ce malaman su ba ahli sunna bane amma in ka ji malami ya ce annabi Isa ba zai dawo ba ya yadda ko bai yadda ba wannan maganan ilimi ake ba maganan ra'ayi ba a rubuce aqidan mu'tazila ne duk duniya ba malamin da yake sabanin cewa mu'tazila ne ta faɗa wannan magana babu shi in dai a fagen ilimi ne amma in a Najeriya ne tunda Najeriya da man san rai ne koda kaga malami yayi yamma ka san yamman yayi saboda soyayyar da kake masa a makance da kace inda malam ne ya fadi kana tare da shi ai ba malaika bane shi tare yake bai cika goma ba in ya tabbata malami ya faɗa haka to wannan maganan kuskure ne amma ba aqida bace ta ahli sunna aqidan ahli sunnati wal jamaa na baka assignment duk wani littafi na aqida ka je ka karanta zaka ga an ce maka wannan aqida ce ta mu'tazila ba maganar ra'ayi ake magana ba to ana iya samu saboda wani lokaci mu a Najeriya muna da matsala wani lokaci zaka iya samu wani malami zalla ta kwashe shi ya dauki wani aqida yana tallata ta in aka ce wannan ba daidai bane sai ka ji wani ya ce maka a ana ma malamin hasada ne ko kuma ana kin malamin ne ko makamancin haka kamar wannan ba daidai bane a ilmance ga abin da aka rubuta mu kuma anan tunda an maida malattan ma siyasa in baka yin wani da wani to bari a danta ka in kana yin kaza to shikenan kamar yanda komai yanzu an maida shi sai ka sa siyasa addinin musulunci addinin Allah ne abinda Allah ya ce shi zaka faɗi abinda manzo Allah ya ce shi zaka faɗi in an samu malami wani zalla ta same shi bi ma'ana santi ya ja shi ya wani abu sai ka ce Allah ya saka wa malamin nan da alkhairi Allah ya tausaya wa malam amma ba zan bi malam ba saboda anan ya tabbata cewa malam yayi kuskure a can da ne yasa nake bin shi saboda yana faɗin gaskiya nan ya tabbata gare ni wannan maganan ba daidai bane me yasa kuma zan bi shi shikenan sai in bi shi shi yasa wani mawaki yake cewa la talmizuna ya khafafish al-buja bitasarru'in wa tashajjujin wa tafarrufin la taqdifuna bishududi fa innana sirna ala nahdi khalil muhammad wa likulli qawlin nastajillu bi ayatin aw al-hadith al-mustaqim al-musnad yace yana yi wa ɗan bid'a ne radi yace ya kuce ma guduhun dare kar ku zarge mu da cewa mu mun cika zafi mun cika saba wa mutane komai namu ya sha gaban yace duk maganan da zamu yi muna kafa hujja ne da aya ko hadisi ingantacce saboda haka shi wannan shine bambancin ahli sunna da ahli bid'a mu ba mu ce malaman mu ba sa kuskure ba saboda ba malaiku bane in ya tabbata sun yi kuskure sai mu ce Allah ya ji kan malam Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya tausaya wa malam amma anan ba za mu bi shi ba ne dalili ba wai dan mun rena shi ba ba wai dan ba mu yadda da karatun shi ba amma maganan nan da ya fadi mun samu magana da tafi nashi karfi kuma hujjar da tafi nashi sai muka ajje nashi muka bi wancan daman muna bin shi ne saboda yana gaya mana hujjoji anan ya gaya mana hujjoji amma sai muka samu hujjojin da suka fi nasa karfi to ba mun rena shi ba kuma ba mu ce ba malami bane kuma ba mu ce ba ahli sunna bane amma anan ya dauko aqidan wasu ne yake tallatawa ya gano ko bai gano ba kaga ai ba mu rena shi ba kuma ba mu kushe shi ba kuma ba mu ce ba malami bane amma anan mun fi son gaskiyan sama da shi ana ganewa wannan kuma shine aqidan mu Allah ka shirye da mu فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك